أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو زامو تاكي درسينا تتعين دهدو أشكين كراتمنا فيكهو أشكين لتافة مقدمة العجية نا الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمة الله عليه. يو تقص قوتا ربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دهدو سلاتين دهدو kuma wannan rana ta yi daidai da 8 ga watan 2 na shekara ta 2014 ta miladiya. Za mu tashi fassari na karshe a cikin babin aure da hukunce-hukuncensa, shine akan wato ar-rabi'a ko ne, bayan tunda mun gama da hukunce-hukuncen saki sai kuma sha'anin ko ne, sauran abubuwan da suka zo a sauran zaman fikihu a wannan babin bai kawo su ba, kamar idda, kamar ila'i, kamar zihari, kamar hukuncin al-mafqud wanda ya fata, ba wanda ya yi tafiya ya fata ya bar mata. To duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da akan kawo su a cikin kitabun nikahi. To amma malam bai kawo su ba saboda littafin mukhtasar ne, saboda haka ba za mu ambace su ba insha Allah, tunda Allah ya sa mun gama wannan littafin za mu sa wannan littafin na fikihu wanda yake shine a cikin sa zai zama to ya dan fi wannan tawassu'i, sai mu ga duk wa'annan hukunce-hukunce in Allah ya ba mu rai da lafiya insha Allah. Malam ke faslun fasali kenan wanda yake zai yi bayanin hukunce-hukuncen ar-raja'a. Qala fi ar-risala, malam ya faɗa a cikin ar-risala, bai faɗi wane ne ya faɗa ba, saboda in yace risala ya san wanda yake nufi, wanda ya faɗa a cikin risala malam ne risala kenan. Shine Abu Muhammad ibn Abi Zayd, babban malami ashe, wanda in aka ce ash-sheikh a matsayin Imam Malik, qala ash-sheikh, inda aka ce sheikh to shi ake nufi, ana ce masa Malik as-Saghir, karamin Malik. Risala kuma suke littafinsa wanda yayi, wanda ya rubuta ma ɗan ƙananan yara da irinmu a cikin ilimi, ɗan ƙananan a cikin ilimi. Saboda in Allah ya sa, in Allah ya kai mu da rayuwar lafiya mun gama ijtihadi, shi za mu karanta. Yake a cikin ar-risala, walahu aynul muqallidi zawjatahu ar-raja'a, ya halatta ga wanda ya saki matarsa ar-raja'a yayi kome, wato wanda ya saki matarsa ya halatta yayi mata ar-raja'a. Ar-raja'a wannan lafazi ne da malamai suke amfani da shi kuma suka ba shi ma'ana ta shari'a, asalin ma'anarsa dawowa. Raja'a idan mutum ya dawo, to ma'anarsa shi ne, amma ma'anarsa kenan a lugha, amma a shari'a ma'anarsa shi ne a dawo da mace ya zuwa ga igiyar aure bayan an sake ta sakin da ya halatta a yi mata kome bayansa. Shi ne abinda ake nufi da ar-raja'a, saboda ka tana da ma'ana ta shari'a. Don haka idan aka ce, in aka a cikin lafazi na shari'a aka ji an ce raja'a, to wannan ake nufi, ba za ka ce ma'anar lugha ba. Shi yasa ka ga wannan yana daga cikin hujjar da malamai suka kafa ta cewa matar da aka sake ta a cikin haila sakinta ya yi, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka umarce shi ya yi mata raja'a, murhu falyuraji'aha. To raja'a kuwa ba a yin ta sai ga wanda aka saka, saboda haka wannan ya nuna kan cewa sakin da Ibn Umar ya yi matarsa a ciki, duk da yake a cikin haila ne wannan mata ta saka, saboda haka wanda ya sake, kamar yadda muka rinjaya a cikin karatunmu in ba a manta ba. To wannan lafazi, wannan yana ɗaya daga cikin hukunce-hukunce da suka zo a cikin Alƙur'ani da Sunna, kuma ijma'in malamai ya tabbata a kansu. Alƙur'ani ya ambaci raja'a, sai dai bai bata wannan suna ba. Allah ta'ala ya ce wa buhuratuhunna ahaqqu bi raddihinna, mazajensu su ne suka fi cancantar bi raddi ar-radd da ar-raj'a, ar-raj'a ma'anar su daya, su dawo da su fi dalika a cikin idda. Kuma Allah madaukakin sarki ya ce at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan, saki saki biyu ne, bayan an yi saki biyu to fa imsakun bi ma'ruf, ko dai a rike matar to ita ce raja'a, al-imsak shi ne ar-raja'a, aw tasrihun ko kuma a sake ta bi ma'ruf da kyakkyawan saki. Kuma Allah madaukakin sarki ya ce fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw fariquhunna bi ma'ruf, idan suka cika to da balaguna ajalahum idan suka cika wato ajalinsu to ko dai ku rike su wato in suka kusa za su fita daga idda kenan ko dai ku rike su bi ma'ruf shine ku musu raja'a ko kuma ku rabu da su da kyakkyawan rabuwa saboda kun gode alqur'ani ya yi nuni gare ta sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta tabbatar da raja'a kamar a wannan hadisin na ibnu umar murhu fal yuraji'aha umarce shi kai ya dawo da ita ya mata komai kuma haka zalika ya tabbata a cikin sunna qawliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki matar sa Hafsa Hafsa binta Umar sai sayyidina Umar ya sake ta sai Jibril ya zo ya ce mata ka saki matarka Hafsa wa innaha qawwama qawwama wa hiya zawjatuka fil janna faraji'aha ka saki Hafsa ga ta ne yawan tsayuwar sallah ce da daddare ne yawan azumi ko ba ta ce a aljanna dan ka dawo da ita sai mata raja'a ya dawo da ita haka dalika Aisha ummul mu'minin ta ruwaito da hadisin Aisha mursal ne amma hadisin Hafsa ana ta ruwaito shi hadisi ne a Sheikh Al-Albani ya inganta shi yana cikin mustadrak na Al-Hakim hadisin Aisha cewa wata mace ta zo ta ce ta kawo kuka mijinta ya ce shi ba zai aure ba zai bar ta ce rayuwar aure ba ko ba zai sake ta ba ta je ta auri wani zai aure ta zai sake ta sai idan ta kusan karewa sai ya mata komai in ya sake in ya mata komai sai ya sake sakinta sai idan ta kusan karewa sai ya sake mata komai ko da zai haka har sau 100 ne zai da a lokacin ba a kayyade ba ta ce ga abin da mijinta ya mata sai ta ce ki zauna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai in gaya masa sai ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ta gaya masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru da ce komai ba sai aka saukar da ayar at-talaqu marratan fa in sakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan saki biyu ne wato kai da damar kai wannan kai a saki biyu amma in kai saki uku to ba ta dama fa in talaqa fa la tahillu lahu min ba'da hatta tankiha zawjan ghayra in ya sake ta bayan saki uku to ba da da halatta ya dawo da ita ya sace a wanta ba har sai ta auri wani to da ka zaki aka tunga ne mata mukta da ko maza sun maza azzalimai haka suke barin mace ita ba ta yi rayuwar aure ba ita ba sakakka ba ne je aure ta wannan zalunci ne ko malamai kuma ya mai sunni ijma'i akan raja ibn al-mundhir a cikin littafin sa al-ijma' ya ce malaman musulunci gabaki daya sun yi ijma'i kan cewa wanda ya saki matarsa saki da bai kai saki uku ba in ta ne to zai iya ranta zai iya yin kome da matar sa to da haka babu tabari a cikin malamai kan yin wannan raja'a kuma kana da akwai hikimar Allah a ciki hikimar yin raja'a shine fadal Allah jalla wa ala ya ce la tadri la Allah yahdithu ba'da dhalika amra baka sani ba ana kauna Allah ya faru wani abu ya faru wani al'amari bayan wannan sake faru wani al'amari shine raja'a namiji in ya auri mata in ya saki matarsa sai ya koma yau nadama sannan in ya zo ya ga dare ya yi ya dawo gida ba abinci ba ne dafa maka abinci ya saba da safe zai je a kai wata ruwan wanka ya tashi ya ji ba bayani sai ya ji ya ɗebo ruwa a rijiya to duk wannan sai ya nadama ya ce kai ko ba komai dai da haƙura da abin da kake min saboda ni ma irin amfanuwar da nake da ita to idan da babu raja'a da hadisi kenan sai zauna a kullum a cikin bacin rai da na sani kuma saboda matar sace akwai alakar soyayya tsakani ba za a aminta ba in wasu ran suka haɗu su zina saboda an riga saboda rayuwar aure ta sa wannan kunyar da wannan kunyar da nauyin ya kau saboda haka idan da ba a san an tarar da abin an ci daga an yi saki shikenan babu damar komai to wannan kawai buɗe hanya ne da za ta sauƙi ga mutane su faɗa cikin zina saboda ka sai aka shar'anta raja'a aka ba mutum dama a sakin farko da saki na biyu zai iya yin komai to haka akwai hikima ta shari'a a cikin wannan kawai da malamai suka bayyana to wannan shi ne bayaninta asalin mashru'iyyarta da hikimarta amma hukunce-hukuncenta da rukunanta su ne yanzu za mu karanta tana da rukunai tana da sarrafai rukunin na farko shi ne waye zai iya raja'a ba ko wane ne zai iya raja'a ba sannan wa ake ma raja'a ba ko wace mace ake ma raja'a ba kuma da wata sigar ake raja'a me yake tabbatar raja'a da shi rukunai guda uku to sai kuma sharuddai wanda waɗansu suna shiga cikin waɗansu sharuɗan a cikin ambaton rukunin akan ambace su to nan wajen kaga ya ambaci kan cewa na farko tukuna waye yake yin raja'a yake lil muqallidi zawjatahu ar-raja'a ga mai sakin matarsa wato wanda yake matarsa yana da hali yana da daman yin raja'a an halatta masa yayi komi to waye yake sakin matarsa wanda yake sakin matarsa shine mai aure shine mai aure wanda yake zai iya yin aure wanda zai iya yin aure to malamai sun sharɗa da cewa ba kowa ne zai iya yin raja'a ba ke wanda yake zai iya aukar da aure to daga kamar mutumin da yake mai maye wanda yake cikin maye kaga ba shi da cikakken hankali idan ya raja'a raja'a ta kayan yi raja'a ta ba ta yi ba saki ya yi amma raja'a ba ta yi ba a masa hukuma to amma sauran waɗanda yake aka hana su yin aure kaga ne duk baligi zai iya aure ko a haka zalika mai hankali saboda haka kamar yadda zai iya aure zai iya yin raja'a to amma idan yaro ne fa mumayyizi zai iya yin raja'a kaga ba zai iya aure ba sai da izinin sarjinsa to amma raja'a zai iya yi tun da aka tare shi ya aure kaga ai dama abin sa aka ce ba zai aure ba sai da izinin sarjinsa a sai da izinin waliyinsa saboda ana gudu tun da aure akwai nauyi to da kana jiwa kana yin kan cewar da zai dauka wannan nauyi da ko ba shi da basira ta hankali na sanin cewa ya kamata ya shiga cikin wannan harka ko bai kamata ya shiga ba to da haka kace sai da izinin waliyinsa to amma idan ko ne Allah riga ya shiga cikin harkar yaro yana da mata har yana daukan nauyin nata amma daga cikin dukiyar sa ne amma daga menene amma ta izini ne to tunda amma ta izini ne saboda haka a bashi daman ne iktidama ya ci gaba da zama a wannan auren wanda min ba da aula saboda haka yaro zai iya yin aure haka zani kamar lafiya kusan wanda yake mashi da lafiya rashin lafiyar da ake ji masa tsoron cewa ba zai tashi ba me hukunci ne aure a wannan hali ya halatta mara lafiya an mara shi aure saboda zai kara wa magana sai magana sun ba shi izini wanda za su da gida su ce mun yadda kai aure amma in ba su yadda ba ba su da haƙƙi domin sai dai ya aure cikin sulhunsa domin zai zama to kan cewa sauran dukiyar kara sai da haƙƙin magana amma sulhu zai tsaya da iko yayi da shi to ya kace dai idan zai aure a cikin sulhunsa sai dai idan zai aure a cikin wannan sulhunsa to amma wajen komai fa zai iya dawo da matarsa zai iya tun da dama koma ko ba zai shiga da magaji ba a wannan halin ko da mutuwa yayi za ta shiga da ta tun da rajiya matan da mutum ya saka wanda za a iya mata komai matar mutunci dan haka zai iya yin komai wanda yake kwanci a gidan rashin lafiya mutuwa ana ji masa tsoro a rai ko kai mutu ko kai zai iya cewa ya dawo da matarsa ba tare da izinin magada ba tare da wani abu da ba dama ba dama magaji ya ci mai cin gado ce a haka zalika daga cikin wanda zai iya yin raja'a mutumin da yake cikin halin isra'i wanda yake cikin halin isra'i a karatun mu kamar yadda muka gani mun karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam na sayyidina Uthman la yankihu al-muhrim wa la yunkah wa la yahfud wanda yake sanye da isra'i na hajji ko umra ba zai aure ba zai aure ba ba zai aurar ba ba kuma zai nemi aure ba kuma kai mun karanta wannan hadisin ko mun bayyana hukunci to amma ko ne ba zai iya yi zai iya yin raja'a tunda ba sabon asabi ba ne istidama ce ci gaba da zaman aure ne zai iya yi tunda ba kaga ba a bukatar shaidu a afwan ba a bukatar waliyi ba a bukatar sadaki ba sabon daura aure za a yi ba kawai ce ya dawo da matarsa ne al-istidama shi yasa ake cewa al-istidama ba kowa ne al-istida ci gaba ya fi faruwa wannan matsalar ka'ida ce malamai suka dauka al-istidama aqwa min al-ibtida ci gaba da wamar abu ya fi bisa fararsa ya fi karfi bisa faruwarsa da bisa faran da wato mutum ya fare shi shi ta kaga mutum zai iya shafa turare yayin da zai ɗauki harin ya shafa turare a jikinsa turaren ya zama yana jikinsa kada ce yana jikinsa har yi alal misali yayi gumi gumi ya haddaka shi turaren ya taho ya kwararo har ya zo wajen wuyansa wannan babu komai idan yayi amma idan da zai faru yin turaren ba a cikin isra'ila ya halatta sai ya yi fidiya bai halatta ba al-ittida ma aqwa min al-ittida to haka da nika wannan me yin me wani cikin halin da ya komai amma ba zai iya fara aure ba yace a zaujatul rai a rad'a sunnati tahibu a cikin wato ga matarsa wadda take yin haila matarsa wadda yake tana yin jinin al'ada zai iya mata komai wato wadda take wani wadda take jinin al'ada wato wadda take iddata tana yi ne da kidayar jini don ya fitar da wadda iddata take yi da kidayar watanni bayan kowane bawai yana cewar ba zai iya wato yin kone da wadda take iddata ba da jini ba ne a'a don saboda yana tsoron rataya shi da wani hukunci ne cewa yaushe zai yi koma matar da take yin al'ada da take jinin al'ada sai da take yin iddata da kidayar al'ada to zai iya dawo da ita ma lam tadkhul fil haibati thalithati fil hurra matsawar ba ta shiga cikin haila ta uku ba fil hurra a wadda ta tsaya aw thaniya ko haila ta biyu fil amati da wadda take baiwa qala tarikhuha to sai mai sharhin risala ya faɗa to wannan maganar risala ce karatun risala muka shiga to shi ne yake sharhuha mai sharhin risala da abin da yake to sai dai ita kuma akwai da duba na gaba da sharhi ya dauko ba daga cikin sharhin risala risala ta da sharhohi da dama daga cikin waɗanda suka farko wanda suka maka sharhi akwai alqadi Abdul Wahhab al-Baghdadi wanda tsakaninsu da mai risala zai yan shekaru da ba da yawa cikin malaman malikiya na gabas ya yi maka sharhi kusan shi ne daga cikin sharhin da ya fi kowanne daɗewa don daga cikin wanda ya fi kowanne shahara kamar Ruddani shi ne yawanci ake karantawa a makarantu ko da Fawaki Ruddawani shi ma shahararre ne da Adawi sharhinsa da Az-Zarruq shi ma ya maka sharhi Ahmadu Zarruq al-Fati ya mata sharhi duk da yake bai shahara ba anan haka dalika a wannan Masalikuddin haka Al-Ghumari malamin hadith na Maghrib ya mata sharhi Masalikuddin Dilala shi sharhin ta daban ne sharhin ta kawai fitar da dalilan maganganun risala duk abinda mai risala ya kawo sai ya kawo hujjarsa daga hadisai Masalikuddin Dilala fi sharhin risala to wannan nakalin da ya bar daga cikin wannan sharhi din ba ne ban samu na duba ba yace kala tarikhuha wannan ne daga cikin masu sharhin wato binciko wannan kawo wannan bayani annabi ne ya baraka binciko wannan wane ne tarikhuha sharh ne sharh risala yace ar-rabi'atu ita ko ne da miku hazzanku miji yana da haƙƙi akan ta yana mallakar da haƙƙin sa ne wato fi kulli talaqin a kowane saki na qata adadu adadu an talaq da adadin sa ya wato ya tawaya daga guda uku da bai kai guda uku ba kafin mu shiga maganar sharihu hadin nan ya kamata akwai abin da sharihu hadin faɗa ba na sharhin risala da muke so in faɗa muku da yace mai yin aure mai sakin matarsa zai iya yi mata komai idan matar tana haila yayin da ta shiga haila ta uku wannan bayanin hukuncin idda ne wato ma'ana tana cikin idda inda tana cikin idda zai iya mata komai abin da sa ce haila ta uku domin da ga mata ta shiga haila ta uku in sake idda ta kare dalilin wannan shine fatan Allah ta'ala wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru mata da aka saki suna zama da kansu wato su zama na idda thalathata quru qur'i guda uku to al-qur'u kullun ne ake nufi da shi ya ake nufi da shi a nan ne malamai suka yi sabani maliku da shafi'i Allah ya jikan su suka ce al-qur'u abin da ake nufi da shi at-tuhur tsarki Abu Hanifa da Imam Ahmad suka ce al-qur'u al-hayd hayda to meye za ta meye ke kawo bambanci a cikin bambanci a cikin waɗannan aqwal da idan ka ce al-qur'u tsarki ne to idan mace ta yi haila ta ga jini na uku daga lokacin da aka sake ta haila ta kare a wajen Malik da Shafi. A wajen Abu Hanifa da Ahmad kuwa sai sarki na uku ya kare sannan har sannan iddarta za ta kare. Ku biyo ni ku ga yadda abin yake. A kaurin Malik ya fi ake sakin mace a cikin sarki ko a cikin haila a cikin sarki. To a ce mutum ya saki matarsa a cikin sarki. An ce salata ta kuro kurfi guda uku abin da ake nufi sarki guda uku kenan. To da ka lokacin da ya sake ta a cikin sarki kake shi ne sarki na farko ko? Ko ta haila ta farko. Idan ta yi sarki ne ta haila ta farko sai ta zo sarki na biyu. Ko? Sai ta haila ta biyu. In ta gama haila ta biyu sai ta zo sarki na nawa? Na uku. To daga zarar ta zo haila ta uku ta gama sarki uku kenan ko? To da ka gama idda. Daga zarar wanda ta gaji na uku ta gama idda ta. Kun fahimta? Idan kuma a ƙauyen Abu Hanifa ne da Ahmad an fice ta suna cikin sarki to da ba za a shirya wannan sarkin ba. Haila ta farko ita ce sarki na farko. In ka gama haila ta farko ta yi sarki na biyu. Haila ta biyu ita ce sarki na biyu. Ta gama haila ta biyu ta yi sarki na biyu. Sannan ta yi haila ta uku. Idan ka gama haila ta uku to sannan sai kai sarki kana gama haila ta uku ta cika kuri guda uku kenan. To da ka inda ka tafi tsaro a kaulin Abu Hanifa da Imam Ahmad a bisa kaulin Malik da Shafi'i. Kuma din yi kai zaka da yan kai. Kaulin da yake mafi rijiyar shi ne kaulin Imam Shafi'i da Malik. Bisa dalilai amma duk da za mu saboda misali mu zama babu rajaa ba za mu ambaci wannan dalilai ba amma kaulin da yake rinjaye shine kaulin Malik da Shafi'i saboda hadisin Ibn Umar wajhu dilala tun ku bincika ku gani babu lokaci da za mu shiga cikin wannan amma hadisin Ibn Umar shine umda kuma wanda yake so ya tabbatar da wannan karanta tafsirin Adwaul Bayan na Sheikh Amin Shinkiti wajen wal mutallaqat tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Haka dalika a tafsirin Ibn Kathir da Ibn Kathir shi na Shafi'i ne ya kawo hujjoji domin karfafa mazhabar Malik da Shafi'i. To wannan shine abin da ya kamata mai tahliki a karsa kan mirsala. Saboda haka ɗaya iddarta jini uku ne a sarki uku a wajen Malik ku yanda sarki biyu. Saboda haka idan ta cika sarki uku ta shiga haila ta uku tana ganin jini na uku to shikenan ta fi shi kenan ta sha miji ba zai iya mayar da ita ba domin Allah madaukakin sarki ya ce dole ka wannan a haƙƙu bi rabbihinna fi dalika ne dalika yana komawa gani dalika wannan isharar da me yake komawa ya fa kan ayat take wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ولا يحل لهن ان يكن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك. في ذلك من كلمه ثلاثه قروض ولم يجر دعك في ما تدعك تكيس سنة زما حرف في سنتي اخو في كتير ذلك عند الله يكون فيه ما مدى جوته سنة سكة حسن سداوة سنة سكة حسن سداوة في ذلك عشان عند الوقت shine lokacin da mace take idda mijinta yana da haƙƙi ya dawo da ita ko ta yadda ko ba ta yadda ba abinda wannan aya take nuna wa kenan. To malam yace anan yace ar-raj'atu yamliku hadd miji yana mallakar raj'a ne dalili akan cewa miji yana mallakar raj'a shine fadin Allah ta'ala wa bi'ulatuhunna ahaqqu bi rabbihinna ay bi raj'atihinna madajansu sun suke da haƙƙi su dawo da su fi dalika a cikin lokacin iddarsu. To kaga Allah ya tabbatar da cewa haƙƙin na namiji ne. To da ka mutum zai yi ma matarsa kome ba sai da izinin alƙali ba, ba sai da izinin waliyyai ba, ba sai da izinin ta ba, ba sai da yaddarta ba, shi ne yake da haƙƙi. Yana cewa na dawo da ita shi kenan, ko yake mata na dawo da ke shi kenan. Domin Allah ne ya ba su wannan haƙƙi. To shi yasa nan sai ya ce a raja ku yamliku hadban fi kulli talatin yana mallakar wannan raja'a din a dukkan saki na kafa adaduhu an salati da adadin wannan saki ya zama ko koma bayan uku shi ne saki ɗaya kenan ko biyu banda uku. Idan kai saki idan miji ya saki uku الله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره بس على التدريش باين هو النفسين بينهك حتى تنكح زوجا غيره كتاء أول بطل أما يكي الطلاق مرة ثانية فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان فتبين باين شيء فإمساك بمعروف هذا أقول إمساك بمعروف شيني رجع فذاك إذن دي فتبيني كون بي تمجينا دملكر من رجع ما لم يكن معه إداء matsayar wannan sakin babu fansa a cikinsa menene take wanda yake na fansa fansa shi ne sakin kulli al-mukhala'a shi ne mace ta bada wani abu miji ya so yake mata miji yake miji ya karba ya rabu da ita domin wannan me yasa ba shi wato idan aka yi wannan miji ba shi da mallakar raja'a domin ya duk da dawo ita ba ma'ana ko haka ba me ma'ana ya dawo me ma'ana ta bada wani abu ba ko ba ta mu'amci ba ko zai dawo da ita to shi yasa malamai suka ce alkhul shi khulqi sakin da aka yi mace ta bada kudi suna kira ta daga cikin nau'in saki wanda yake ba'in wanda yake rabuwa tabbatar taki wato me wato saki ne wanda yake rabuwa arabu babu zancen komowa inda har ba ai kome ba'in kome in an yi khulqi inda matsayin saki da yake amma ba'in ba wanda ake kome ba saki da yake so in yana so ya dawo da ita sai ya saka koma ya ga saka hawa duro ya yi bakin kokarin sa idan an yadda tana saka daura aure sannan ta dawo hawa kuma ko kawai sai ya dawo da ita saboda saki ne da'in shi ne ake nufi malam ne kullu amma a hoti da domin tida tun nan shi ne an batar da zuwa cikin alqur'ani yace wala ya'inna lahum wa wala ya'inna lakum an ta'khudhu mimma atakumuhunna shay'an illa an yakhafa allahu yuqima hududallah fa in khiftum allahu yuqima hududallah fala junaha alayhima fi maqtadat bih ukra ji tsoron ba su sai da iyakokin allah ba to babu laifi akan abinda matar ta fanci kansa ta fanci kanta da shi shi ne ta bada alfida din to idan aka yi hulubi a bisa fida shi ne ta bada wani abu ta bayar da duk abinda ta mallaka shi ne mukhala'a ta bada komai da ta mallaka mijin ya ce ya kace ta to wannan kulli ya tabbata amma lam yakul ala wajhi al-mubara'a ko dai zaman to a duka fuskar barranta ba al-mubara'a shine mata mijin ya ce na barranta daga gare ki sai ma kin barranta daga gare ni akan abin da kika kawo akan abin da kika kawo yazo da wannan lafazin Imam Malik ya ambace shi ne nau'i ne na kulli nau'i ne na kulli amma ba za a ce kulli ba sai dai a ce na barranta na rabu da ke ke ma ki rabu da ni akan abin da zaki kawo da karba don kike ta yarda shikenan an yi kulli wa amma suka kira shi al-mubara'a wajen malikiya da hanafiya sauran malamai ba ta sun ta dai akan ko ma menene ko da wata tsiga yazo kulli ne والفدية ما لم يكن على وجه الفدية هو مثلا إذا كنت أتذكر الفدية بقى وفي لفظ ذا كل إيه ذا أكمل أمالكية أقول المخالعة شين يقول إيه ما تتبادل كومي ذا كومي ناسا أقول أتبادل كومي ذا كومي ذا مجم 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 يكربا أربع أوري أقول المبارعة شين عند ذاك الشرع إيه تشين نابرنت ذا جريكا كيما تابرنت ذا جريني أكان أبنج بجنباكا sai ce na yadda ya karba alfidiya kuma shi ne fi sulhu ta ce ga abinda zan baka wani abu na jizu in duke ka ko da jikai sadakin da ya bata ba ko da wani abu ne dangin kan ya ce ya karba to wannan shi ne fidiya wannan tafsirin wajen malikiya ne amma dukkanin su hukuncin ɗaya ne shi ne at-talaqu bi iwad saki da wani kuɗi da mace za ta bayar da wani abu wanda yake ko kuɗi wajen wata dukiya wanda mace za ta bayar ko kuɗi ko gona ko kaya ko wani haƙƙi nata ta ce ta yafe alal misali ta ce haƙƙin cewa sai ka bani masau sai ka biya kuɗin haya a inda zan zauna na yafe ba sai ka biya ba ni zan ci gaba da biyan kuɗin haya ka rabu da ni ko kuma ta ce haƙƙin shayarwa da za ka biya ni in rinka shayar da ɗanka na ɗauke maka ka rabu da ni abinda kawai nake so kenan abinda kawai zan iya baka kenan yace na karɓa ya rabu da ita kaga ai haƙƙi ne akan ka ko idan ka saki ma idan mutum ya saki mace tana da ɗa wanda take wanda yake shayar da shi فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف حتى الله يكفي فإن أرضعنا لكم إن في شهر ممكن تتنكم فآتوهن أجورهن كباس لا تبكنسوا واعتمروا بينكم بمعروف في شهر أتكالوكم دعبن ديكي تنمي أكسين شريعة وتباتار دع شو تروابا فإذا وانا حيث إذا ما تتكي لمكن كباهن كتن شهر وميزا شهر نياك الكنوين شهر بتنك amma da wannan haƙin da sauke da sauke maka ka sauya kene liman to sai zaman to saki ne ba'in to saki ba'in ai saki na kulli muji ba da iko ne iko ne an fahimta saboda haka yanzu hali na wannan ne muji ba da iko ne iko ne mun fadi saki na uku ko kuma sai saki uku ba da iko ne rada haka dalika idan ne saki wanda yake na kulli ba da iko ne rada nace wa inna ma kana lahu rad'a ma lam tanqadi al'idda wa li anna al'idda bayna al-zawjayn la tanqadi bima duna al-thalathah al-hurra idha lam yakun ma'ahu fida ma lam tanqadi al'idda yace abinda yasa muka ce miji yana da haƙƙin rad'a ma lam tanqadi al'idda matsayin idda matar da ta kare ba abinda yasa muka faɗa haka yace li annal ismata bainal zawjayn saboda ijiyar aure tsakanin ma'auratan guda biyu la tanqatu ba ta yankewa bima duna thalathi da abinda yake koma bayan saki uku in dai ma sun dai saki sai in dai saki ba uku bane har yanzu sauran ijiyar aure in aka kimace ijiyar ka bata kare ba kuma sakin bai kai na uku ba to har yanzu mai tsara aure ce shi sai aka ce yana da rada'a domin matsaci domin al-isma wannan ijiyar auren tana nan tsakanin su fil hurrati da yake tsaya idan lam yakun ma'ahu fida idan ya zama to ba ku fansa a cikin auren wato ba kullu idan ma lam tanqadi al-idda ma tawar idda da ka kare ba wannan takrari ne saboda haka kun ga a nan wajen muna da hali guda uku hali na farko mutum ya saki matar sa saki daya idan ka bata kare ba yana da daman yi komai ko ba sai daman yi komai ya da dama mutum ya saki matar sa saki daya idan ka ta kare yana da daman yi komai ko ba sai dama eh saki na farko saki na farko ne mata idan ta kare bai dawo da ita ba sai bai bayan idan yana da iko ne yi komai ko ba sai dama ba shi da iko dan saki aure ya hudu ko mutum ya saki matar sa saki uku mutum ya saki matar sa saki na farko ya dawo da ita ya saki ta saki na biyu ya dawo da ita ya saki ta saki na uku ya da iko ya saki mata rada ya saki mata kunu ba shi da iko mutum yana ba tare da matar sa shi a kace ta gani shi ba ta so shi kuma yana son ta ita kuma take ba ta son ta kuma ta sai mata abubuwa na sabon Allah amma kuma mai tsoron Allah ce sai ta ce mata bawan Allah kaga abin da nake maka ba na son shi da wuta amma ba na son zama da kai rashin son zama da kai shi yasa nake maka abin da nake maka sai za ka son wace mu shi ne kuma na son zama da kai shi zan iya yin wani auren ta ce abin da kake so zan biya ka kayan ne ke kake so zan haɗa maka kayan ne ke don ka je ka auri wata eh kace da mata biya ta baki yace to shikenan na yarda shikenan na yarda eh ki yayi da shikenan sai arabi an yi hulubi sai zaman kai na bin ta baki in dai ki yayi da in ta bayar shikenan kuma kai na bin ta baki to idan wanda aka yi mata haka zai yi komai da ita ba zai iya ba ba komai domin ya zama to saki ne ba'i saki ne wanda yake an yi rabuwa da to mutum ne wanda mutum ne ga tsuwar wanda yake bai faɗe su ba zan faɗa mana mutum ne wanda ya je auri mace an ɗaura auren ba a tare ba tun kafin a tare sai ya ji ba shi da auren ba shi da baya ta auren auren sai ya fice ta tun kafin a tare zai iya dawo zai iya yin komai fati bayan maka ba tare ba sai kai yake ya take ka fati daya zuwa yin kunu nan sai take ka bude iya ba da zai kunu ba sai take ka bude iya eh dire da wannan ka me mata raja ai ba shi ko ko shi ba zai da wani ta ba ba zai da wani ta ba domin duk sakin da akan kafin a tare saki ne kaimi mu ko wannan ka'ida a lokacin da muke batun saki ya saki iri biyu ne akwai raji'i akwai ba'i daga cikin saki wanda yake ba'i rabuwa shi ne sakin da aka saki mace kafin a tare da ita da yi ruwa da idda tunda ba ta da idda ya kira ka ce yana da haƙƙin ne ko ne a yanzu zai yi komai da tunda ba ta da idda Allah ta'ala ya ce a cikin alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha ya kuwa da kuka imani idan kuka saki idan kuka auri mata sannan kuka sake su tun kafin ku take su wato tun kafin ku tare domin karewa ana abin da ake nufi saduwa kuka sake su tun kafin ku saju da su fa ma lakum alayhinna min iddati ba ku da idda akan su ka aka duna hada za su idda da za su gidaya ta fa matiyuhunna wa sabihuhunna farahan jamila ba ku da idda tun da ba a saju ba dan ka ake idda ba dan a tabbatar da bara'atul rahim ba cewa babu da ta ba sabu ba aslan to shi yasa kun ga yake da muhimmanci iyaye su rinka sa ido cewa idan ba wai ta dauki yarinya an kai ta gidan miji ba idan mutum ya je aka daura masa aure da matarsa za su tafi Kaduna wai za su je bikin kanwarta ko aka ce ya zo ya dauke ta a mota zai je ya kai ta Kaduna ya tafi da ita Kaduna kuma a cewa ba tare ba kuma ya tafi da ita har ta yanzu kwana biyu yana kan tare da ita a Kaduna kuma an ce ba a tare ba ko ba ta saki sannan ya zo ya sake ta idan ya sake ta sai a ce shi ke nan a dawo maka da rabin sadaki tunda in ka saki mace bayan ba ka tare da ita ba a dawo maka da rabin sadaki wai da nasu mahuna min kabli an taba sohunna fa nisfu ma faratum illa an ya'quna ko to kaga a lokacin nan aka zo aka ji ta ce a kai ka cinye sadaki ne kike ni kin cinye sadaki ba ya kai ka dole ba eh ya ce to ai kike da to ba ta iya ne ta hinda kula shi yasa ake cewa in khafus futur idan aka sa labule aka rube ba aka saki labule kuna taki aka saki labule to wannan shaida ce idan ka zo ta ce ya sadu da ita in an yi ikha'us fito sai wannan ta shike nan ta samu shaida daya sai ta rarrafe sai ta ci sadaki gaba daya tunda ana yin hukunci da shahid daya da shaida daya da rantsuwa ta samu shaida ta cewa an saki labule wa hauna ikha'us fito yughni an shahidin kamar yadda mai tofa yake cewa to saboda haka a cikin irin a ya kamata iyaye su kula da irin wannan ba wai sai an yi biki an kare bane shi ne za a ce an yi dukuni dukuni ne aka ba wa namiji dama da zai kaɗai ta da mace har kuma yi dukunin da ita idan a nan wajen za a gaskata da awarta za a gaskata ta akan abin da ta faɗa inda an ba shi dama har ya kaɗai ta tare da ita a ba ana ta fice ana ta fice saboda haka mun je wannan sura ko to sai surar idan alkali ya raba aure in alkali ya raba aure saboda wannan auren batacce ne kamar alal misali ya yi aure a cikin idda sai alkali ya daka auren da aka gane kan cewa ya aure cikin idda alkali ya san ya ce sake ta wani ya da ikon yi maka ko ne duk rabuwa da alkali ne ya yi fasko ne bata aure duk auren da alƙali ya bata shi to miji ba shi da iko ya dawo da ita fasko ne ba talak ba to wannan guda biyu wanda suke sune bai ambata ba sune muka kare muka tsara ambatar su to wa raja'atu taqulu bi niyyati ma alqawl raja'a tana kasancewa da niyya tare da alqawl turci aw bi niyyati dun alqawl ko kuma da niyya banda alqawl banda turci wannan ba shi ne a na farko wannan istifak idan mutum ya yi raja'a da niyya tare da kafi wannan bil ijma duk malamai sun ce wannan raja'a ce kace na dawo da ke kuma kana nufin dawo da ita cikin aure idan kuwa idan kai talaffuzi da shi kaga an samu abu biyu ko an samu niyya an samu furuci furucin kuma sawa'un ka ce na yi miki raja'a ko na dawo da halaccin ki gare ni ko na ɗauki haramcin ki daga gare ni ko duk wanda na faɗi na sawa'un sarihi ne akan raja'a ko kinaya ne in dai akwai niyya to raja'a ta tabbata ya dawo da matarsa an fahimta abu guda biyu ko niyya da ƙauli to idan aka samu ƙauli ba niyya ba yace na dawo da ki amma a cikin zuciyarsa shi bai niyyar dawo da ita aure ba amma yace na dawo da ki ne miki raja'a amma ba ku niyya amma ya faɗa ka dawo ko bata dawo ba ka dawo ko ba ka ka dawo domin kamar yadda mun faɗa a wajen aure mun faɗi a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam salatun jidduhun najid wa hajruhun najid abubuwa guda uku wato yin su da gaske da gaske ne yin su da wasa da gaske ne aka ce al'itku wa al-nikahu wa talaqu wal itku a wata riwayar aka ce al-nikahu wal raj'atu wal itku wal itaq to da kan ta ba ne da raja'a ne aka faɗa a nan uku ko kuma raja'a ba ne to amma duk ya tabbata wa'annan guda hudu din ba a yin wasa a cikin su idan mutum ya faɗa ko da wasa ne to sun tabbata ya ce idan mutum ya ce na aura maka yata shikenan ta aure in ya karɓa ba shikenan idan kuma ya ce na dawo da matata shikenan ka dawo ko da ya ce a ai wasa nake yi ko kuma ai wasa ko kuma ne ya faɗa ka dawo saboda ba a wasa a nan wajen wannan shi ne alal mu'tamad a bisa mazhaba sai dai wadansu suna tafsir suna cewa ta dawo fi zahir la fi batin shi ne a zahiri ta dawo za a ce mata to sai ka ciyar da ita ka ci gaba da ciyar da ita kuma ka ci gaba da raba mata kwana amma fi batin da yake shi ya san wasa yake yi aka ce mata sai aka ce to in ba ya sa a cikin zuciyarsa ya dawo da ita wanda ya halatta ya kwanta da ita ba amma wannan laifin shi in dai ta dawo ba ta sama ta sace saboda ba a wata a cikin wannan lafazin wanda ke wannan shine mu'tamad kuma shine abin shine abin da ake fatawa da shi a mazhaba to da ka kaine dai kauli da niyya wannan da isi ne in dai ka faɗa kace ka dawo da matarka lafazin wanda yake faridi to ta dawo ne to yaya shi yake bukatar niyya domin zai iya daukar wata ma'ana daban kamar kace na dauke mata halacci ai na dauke mata haramci na dauke wa matata haramci to sai kuma kake nufi in aka ce ina nufin niyya ina nufin na dawo da ita to shi kenan ta dawo amma in ka faɗi kalmar da yake ita ma ba ta da wata ma'ana sai wannan sarihi ce aka wannan kamar kace na yi mata matata kone ko na dawo da matata shi kenan ta dawo aukin niyyati dun alqawl ko kuma da niyya kawai idan mutum yake a cikin zuciyarsa sai ya dawo da matarsa amma bai gaya mata ba to abin da wannan ita ma matar ta dai ko ne ya tabbata wannan auga matar su malamai kenan na malikiya shine ai wata hanya ba a gani dan haka din yake da isi a mata ba duk da yake abin da ibnu ibnu shi ne rin dawo da wannan al'abari yake idan yayi niyya matarsa ta dawo domin zai iya in aka buɗe wannan kofar sai amfani da wannan sai matarsa ta ruwa ta tafi ta an ruwa a kwashe kaya ke nan za a je yana da wanda ita kai ba ga ba yana da da zuci ba an ce dinne dinar kauli ba kaga ba sai kuma ta cewa sai da idda ta kare ta kuma dan ya kawai da dan dan wato a ga kan ta maka idda shine yake nema yin ne cewa dawo da ta ta saki idda ta 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 saki sau dan haka a zahir ba a yin wannan gani a cikin zuci sai dai a yi shi a bil qaul fa inna wa fi nafsihi annahu raja'aha in ne a cikin zuciyarsa cewa yayi mata muraja'a faqad tahat raja'atuhu fi ma bainahu wa bain Allah to in raja'a da nan ta inganta tsakaninsa da Allah wala in faraja al-lafz dun an-niyya lama sahhat lahu raja'a da lafazin ko zai zama to shine kadan ya fada dole niyya amma a cikin zuciyarsa din niyya ba lama sahhat lahu raja'atu bidhalika fi ma bainahu wa bain Allah ta'ala to da wannan raja'a ba ta inganta ba da wannan lafazin da yayi tsakaninka da Allah sai dai ke bahin a hukunci kan cewa matar ka ce amma tsakaninka da Allah tunda yake ba ya dawo da ita bane idan ya je idan yake ya je zai kusance ta bayan ya tashi zuciyarsa bai dawo da ita ba ya saba ma Allah a bisa wannan magana kama kamar da muke cewa wannan babu ma'ana a gare shi in dai har ya lafa bisa cewa ya dawo da ita zaman tuma ta sa to da ka shine dai kawai idan yake a shine dai yake yi ma kanta wani abu wanda yake Allah bai lizanta mata ba tun da ya riga ya ta zaman tuma ta sa in yana so kuma ya zamanto a ba zai ko da zai abin da namiji yake kai da mace ba sai dai sake fuskanta wal waqu'u bidayni niyya la yakunu raja'a saduwa da mace ba tare da niyya ba baya zaman tuwa raja saduwa ba tare da niyya ba baya zaman tuwa kone idan mutum yana tare da matar da yake sadu da ita da yi niyyar kone ba ba yana da fitowa wannan saduwa da yake ya dawo da ita bane to wannan saduwa da yake ita ya saba ma Allah sai da za a yi masa haji ba tun sai nan a matarsa kuma zai iya daukar kan cewar wannan ya halatta tunda ake ta zauna a gidansa har ya halatta wannan shine matsabar Malik Imam Abu Hanifa ya saba da Imam Ahmad ibn Hanbal sun saba a nan sun ce idan dai mutum ya sabu da matarsa wanda ya sake ta in dai ya sabu da ita ko ya yi niyya ko bai yi niyya ba ta dawo ko ya yi niyya ko bai yi niyya ba ta dawo wannan kuma shi ne fatuwar tabi'ai Sa'id ibn al-Musayyib da Hasan al-Basri da Muhammad ibn Sirin da Imam al-Auza'i kuma shine madhabar Imam Abu Hanifa da kuma ar-riwaya al-mu'tamada a madhabar Imam Ahmad kuma wannan shine sahihi domin idan kace ba shi da niyya ta dole sai ka dai ba kome bane ba shi da niyya kaga shi kenan ka buɗe masa damar wato ya ci zama kare ya ji ka da ita kuma ina ne yana lissafi cewa ga idda nan tana nan a kanta sai idda ta kusan karewa yana ganin ya gama morewarsa sannan kuma yake tafi gidan kuma ya ta saduwa da ita kuma yake ai ba dawo da ita ba shi da niyyar wannan dan haka in ne akwai tutarwa da ita matar akwai tutarwa ga matar duk da yake suna cewa idan yayi kamar yanda idan yayi da ta ibadaniyar cewa zai mata kome ba sai ya biya ta sadaqul misli sadaqin kankanta kuma ya tuba ga Allah akan abin da ya aikata a wajen wanda suka ce ba kome bane amma a sahihi kome ne domin fatuwar wa'annan tabi'ai da kuma ganin rufe kofar barna rufe kofar barna tunda matarsa ce kuma tana zaune a gidan kuma hanci ta ado yadda yake za ta janyo hankalinsa yana tana yin wannan adab ya shiga ɗakinta ya kaji tare da ita ita ne za ta ɗauka an dawo da ita to sannan kuma zai ce a aiki ta ce ita a kawai dai shi dai ya dai yi ne ka san baya za a yi mutum da ifi ne mutum mai rauni ne tare a abin nan shi ne in dai kuke bata in dai ka gani shi ne wannan shi ne iskalin waɗanda suka ce ba sai suka ce ya saba ma Allah idan a cikin wannan saduwar da suke sai ciki kuma fa sai a ce ba ta ba ne alwala da min firash a cikin gidan ku take cikin usman ta take sai dan ka ce ko dan ne na halal ba shi ne ba an na halal wanda yake wannan shi yake kare ni yake yin karfafa matabar jumhur matabar Abu Hanifa da al-Imam Ahmad ibn Hanbal to amma abin da yake kuma bayan wakufa kamar al-muqaddimat kamar sunbanta kamar shafa ko mutum ya duba farjin ka to shi ma a wajen inda niyya ne mutum yayi to ko ne ne hatta a wajen malik amma idan babu niyya kawai yayi ne haka to a wajen Abu Hanifa shi ma ko ne ne saboda istimta'i ne ne yayin jin dadi amma Imam Ahmad shi yayi tafsir yace wannan tunda baya wajabta baya wajabta cin sadaki kamar da misali ka an daura maka aure da yarinya a abin nan kaje ka zama ku kowa ka san shafa ta ko ka san bacce ta sai ka zo ce ai ka cin sadaki sai wallahi wallahi ba abin da aka ba abin da aka dan kai na cin bacce ta to kaga wannan idan kai ka ce eh ai ba abin da aka kai abin da ya faru kenan sun ba ta tayi to sai ce to sai ka nazar ka cin sadaki ka cin ba ka cin sadaki sai da wannan al-muqaddimat sharan fadi shi baya wajabta idda ba kuma ya wajabta sadaki dan haka wajen Imam Ahmad yake to dan haka ba zai zama toko ne ba amma shi wannan duk bude kofar farna ne idan aslan mutum ba shi da niyyar ya rike ta a matsayin matar ta ta zama to ajnabi ya gare shi to zaka ga halatta ya wannan ba idan har zai yi wannan sai a masa mu'amala bin qaid qasdi tun da sai yake yi kai ne da shi ba tare da ta zama to matar ta ba ya ce ta zama to matar ta wanda kuma kuma hanu fiya ta da kai a nan wajen kuma mu kamar yadda muka ambata shine muna da akwai tabi'ai da dama da suke da fatawa akan wannan da cikin su hadda Imam Ahli Madina Sayyid Ibn al-Musayyib da malaman Basra Hasan al-Basri da Muhammad Ibn Sirin haka da malaman Sham kamar yadda muka ce al-Imam al-Auza'i kuma haka dalilin malaman Makka ma akwai Abu Ibn Abi Rabah da Fawus al-Madani Ibn Abbas malaman Makka saboda haka kaga malaman Makka da malaman Basra da wani daga cikin malaman da duk matsaban su kenan saboda haka wannan kaunin shine yake in jara dan haka idan mutun ya sadu da matarsa a idan mutun ya sadu da wanda take a take hujja ko kuma yayi ya shafe ta ko ya tambance ta ko ya ga al'aurar ta da sha'awa duk wannan da dauke shi a matsayin yayi kome abu da zai shiga dakin da zai zama to kome ba mujarrabin shiga dakin tunda ai wannan dama tana zama a gidanka babu ne ya shiga dakin ta ya gaishe ka sai ta ba aka ce neman mata ya nemi izini a kariya take ta aka ce iski idani wani wani cikin furu'u hanafiya suka ce iski idani ne da suka ce iski idani suka ce kada ya je ya same ta take da take da take kai karatu sai ya yi iski a tara jibi shugo inda iski idani ba take kwanciya da zai zo ita a ya gante ya sha'awa to idan ya ga al'aurarka ya sha'awa ga auren halafiya aure ya riga ya koma to amma duk in ya taba ta kafa ko a ya sumbance ka ko da niyya ko ba niyya ya riga ya yi kuma to da wannan abubuwa ne wanda yake ba a yi sai ga mace sai ga matar aure والوطن بدون نية لا يكون رجعة شنو يمر ما له شيء سادوا بعد تعرف النية بابا يا زمان كوا رجعة من عند هذا كم شاونا بحكة بني والوطن حرام أما سادوا كم حرام منه وكل إشهاد على الرجعة قولاني أقول كم يقول ذي وجميل شهدة أكم كوني ما هو كنت من شهدة أكم كوني بالوجود والاستعباد ولكون متي واجب في كل شهدة ولكون رجعة مستحبة أما على كل القولين rada ta yi ko kan shi da ko baka shi da ba sabanin kawai idan baka yi ba wanda suka ce wajibi ne to sai kai istifani don ka saba ma Allah kamar da zuwa hadisin Ibrahim bin Husayn wani mutum yace ya saki ma tsaka kuma yayi mata kuri da shi da ba yace kai shaida sannan ka abin da kai shi da kada ka saki sannan ka ka nemi gafara Allah wannan shine zahirin fadar Allah ta'ala wa ashidu da wai ajrin minkum أول ما يجيكم أكثر في مستحبين وإذن تقولنا شين قول الجمهور شين مصابة المالكية شين القول المعتمد على مصابة ثم شين قول الجمهور المعلمين بمين الله عطاك كثير سلسيب يكي أي شهدة باكي أرجع يكي أي شهدة با يكي أي شهدة وجمشنكي يكي وأشهدوا إذا تبايعتم amma idan aka ciniki ba shaida ba ciniki ba za a ce ya gullu ba ko kuma an saba ba Allah muta'allim wa ashhadu an la ilaha illa Allah to ciniki da ake kullar shi sabon aka ji ne ake yi an ce shaida a cikin muta'allim ne to ta yaya kuma abin da yake dama can akwai shi aure ne kawai ci gaba da shi ne za a ce shi kuma shaida ta zama to wajibi a kai ka ga ba da aula shi ma ya zama to mustahabbi in ba da aula shi ma ya zama to mustahabbi wannan shine matabar juhur kuma wanda wannan muka zo karshen wannan babi na aure kuma da shi muka gama albabu tsani babi na takwas insha Allah Allah ya kai mu karatu na gaba zamu tashi albabu tsani babi na tara shine akan hukunci hukuncin ciniki سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
tabbai ta farko wannan yake da Allah mutum zai iya gaya wa matarsa happy birthday idan ranar haihuwar ta zagayo dan ni mun yi rigimar da wadda zan saura a kan haka wannan al'ada ce gaskiya ta kace al'ada ce ta kace idan ba ka same ta a cikin zaman adar na musulmi ba cewa musulmi suna yin irin wannan cewa ranar idan ranar haihuwar mutum ta zagayo ai masa murna a ce madalla da wannan rana ko ma a ce an yi masa wata special addu'a to Allah ya ba ku kawai ba wani abu da ake yi a kan wannan ba al'adar da take take gaskiya al'adar wanda ba al'ada ce ta kafin ke kuma ta shigo cikin rayuwar musulmi kuma saboda yanzu mutane sun yi boko sun saba yana suna kanana shekara daya da ai ma yaro akwai cake da za a yi masa ai mata wannan birthday party zo a sa kandil ya huri sun yi shekara biyu a sa masa kandil biyu ya huri sai ga har ya kai shekara 70 sai a sa masa kandil 70 a ce ya huri al'ada ce take ba ta musulmi ba kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu kai kayan al'ada ba ta musulmi ba to kun ga irin abin da yake faruwa iyaye su saba da ƴaƴansu da irin wannan al'ada su tashi ji su samu bawan Allah ahli sunna wanda yake so ya sunna ba ta su dauka cewa ba daya baya san ta yi ne mata jafari saboda an mata tarbiya a kan wannan al'ada ita kuma ta dauka cewa al'ada ce wanda yake sanna tsara ba kun ga an cuce ta an hana ta da mutumin kirki an sanya ta abin da tana ta rigima da mutumin kirki mutumin Allah akan abin da bai cancanta a rigima ba watakila har kai yaji ba take ba ruwanta da ita baya damuwa da sha'aninta ranar an yi birthday din ta ma ko ya ce mata happy birthday din wani kuma wani gina ce da har za a je a yi sulhu da har za a je a yi zama a ce za a yi sulhu a ce ana rigima to wannan bai dace ba ya kamata a tarbiyyantar da yara a kan cewa wannan al'ada ce ba ta musulunci ba ko mutum kada ya sa a yansa a rike musu wannan har sai ta ga matar ma wata idan ma ba a yi mata ba sai ta rubuto text ta ce to ni na yi masa happy birthday a maimakon ka don a yi masa wato a yi mata hannun sa mai sanda cewa ba ka gaya min ba ya zama ce kamar wani karatu wani wajibi sai an yi to da haka wannan gaskiya a mata da suke wannan su daina daukar sa wannan ba al'adar musulunci ba ce al'adar nasara ce kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda ya koyi da mutane yana daga cikin su cikin irin wannan abubuwa wanda suke al'adu da suka ke ɗance su bai kamata a yi koyi da su ba musamman idan ba su da shahidi a cikin musulunci sai da mun karanta a cikin rayuwar musulmi a cikin kafan adar ko a cikin kafan siyar na magabata na malamai da ma al'ummar musulmi umuman kan cewa suna irin wannan to sai shi kenan wannan al'ada ce wadda take hatta musulmi ma suna yin ta al'ada kuma mai sauki ce ana yin sauki a kanta amma idan al'ada take tsantar da kafirai to bai halatta musulmi su koyi da su a nan wajen ba sannan yace dan Allah ya mace ta gari take sai to mace ta gari a shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ita ce mai addini ita aka fi so mai addini Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana auren mace saboda dukiyarta saboda kyanta saboda asalinta saboda addininta kai ka rabota duk da ke ma'abuciya addini in ka kai haka ba hannunka ko turbata ta rufe shi wato ka zo kai nadama sannan idan mutum ya saki matarsa saki uku lokaci daya shin ta saki saki uku ne ko daya ne mun ambata cewa wannan saki ne saki uku ne a bisa abinda sayyidina Umar ya hukunci da shi sahabbai su da ijma'i akan wannan mun amma a dinda yake a cikin karatu ba ni dogon bayani da saboda kodewar lokaci amma wannan shine sahihi kuma shine abinda yake madahibul arba'a dinnan Malik da Abu Hanifa da Shafi'i da Ahmad suke a ciki idan mutum ya saki matarsa kuma dama iyayenta ba ka son auren ya rage kwanaki kaɗai ta gama idda sai iyayen suka yi tafiya da ita shi kuma waliyansa ba sa kusa ya zo ya dawo da ita ba san ba sa ba har idda ta ƙare iyayenta suka ce aure ya ƙare me yake hukuncin aure a aure ya ƙare me za ka kace ai da kake yi karatu a lokacin sai ka samu mutum biyu ka ce ku shaida na dawo da maka shi yasa ne ma wato Sheikh Al-Uthaymeen yana da wani tafsir dangane da kafa shaida wajen sai yace idan mutum ya saki matarsa ya gaya mata idan mutum ya yi matarsa kome idan tana nan ya gaya mata to mustahabi ne ya shaida amma in ba ta nan to wajibi ne ya shaida saboda kada ya ce ya yi kome bai yi shaida ba ta ce ai lokacin da kace ka yi kome idda ta kare babu shaida to a nan wajen kaunin wa za a safa in aka yi sabari a ga kaunin za a karba yi kiyasi fiye tun idda ba ta kare ba in ya zo limayi shi ke sai dai in ta kawo shaida akan cewa ran da yake ya sake ta a ƙiƙi da ta riga ta kare sai ta kawo shaida amma alƙawarin kaunin tunda shi ne yake tare da asir tana cikin idda al'asir tana cikin idda ba ta fita daga cikin idda sai da ya fi ni kamata a ce ya yi idda ta kare ta gaya masa ta kaya ko ta kafa shaida cewa idda ta kare daga yau in ba haka wani ɗauki suna cikin idda ne a wanda yake da asali shi ne ake cewa alƙawarin kaunin domin al'asir ba ta sace saboda haka ka ga shi wannan kamata idan ba a gaya wa matar ba to wajibi ne a yi shaida saboda a yi maganin mashkila kada ta je ta ɗauka mijinta bai komar da ita ba ta je ta yi aure shi kuma yace a ya riga ya komar da ita ka ga a lokacin nan dole za a karɓi maganar sa sai a ce wannan ya sake ta na'am yimin ko ma ba a amfani da waya ba ai ba ma sai ya sanar da su ba a lokacin kawai ne kira mutum da ya ce to wane da wane na yi shaida na dawo da matata shikenan in aka zo aka ce masa sai kun sun dawo daga tafiyar sai ce to ki zo ki koma gida ai da ka kare ai na dawo dake da wane da wane shine shaida lokaci kaza karfe kaza na dawo dake kuma lokacin idda ki bata kare aka yi kamata amma in ya zauna ai ba sai tana nan ba ko sai wuriyarta suna nan ba kuma sai ka je ka fuskanci waliyanta ka gaya musu ba sannan raja'a za ta tabbata idan kawai kana zaune tare da mutane ba a wani majalisi a wani ko ka yi tafiya ma kana wani gari mata ka kana can kai kuma sai ka ce wa mutane da kuma na dawo da matata ko ba ka yi ka gaya matar ta ba ka dawo ba wai sai ka isar da sakon gare ta ba ne ko ga waliyanta in ka isar in ka faɗa kake na dawo da matata kai shaida akan wannan ko kuma ka tura a gaya mata ta ce ku gaya wa matata cewa na dawo da ita ko ba ka kafa shaida ba shikenan ta dawo saboda haka ba sharadi ne na yin raja'a kaga a cikin karatu na ma'aikata bai yi maganar kanta dole sai an haɗu tsakanin matar da miji ko sai an haɗu tsakanin miji da waliyai sannan raja'a za ta yi ba wannan yake wani bawan Allah na gani ya yi tsari a tsaye sai ne masa inkarin cewar bai dace ba shine sai ya ce min wai ya tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ta anan ita ce menene ingancin wannan magana sai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisin Hudhaifa a cikin Bukhari da Muslim Hudhaifa yace kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar kuntu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam la tamasha fa ata subaqat qaumin fa bala qa'ima mun kasance tare da na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wata riwaya ku mun kasance muna tafiya a cikin madina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsike da wani juji na waɗansu mutane an san juji ai ko gola fa bala qa'ima sai ya bawali a ce fa kana haitu minhu yace sai nani ta daga wajen fa nadani wa qala udnu sai kira ni yace ku matso yace sai fajitu wa kuntu inda aqibihi na tsaya a daidai wato a al-aqib diddigen ba wato ya kare shi kenan daga masu tafiya. Bayan ya gama fatawadda'a wa masaha ala fustayhi, ya alwala ya shafa fuskansa. To mu yanzu muke ganin a nan wajen kamar al'adar Nasara ce, ba al'adar Nasara ba ce, bal malamai sun yi tafsiri kamar Sheikh Abu Sulaiman ibn Khalaf al-Baji Abul Walid da Sharh al-Muwatta, ya yi tafsiri kyakkyawa. Yake idan mutum ya zo waje wanda yake yana tare da waɗansu mutane kuma wajen ya aminta da fitsari ba zai tabbafi a jikinsa ba, to ya fitsari a tsaye shi ne yafi, musamman in ya zamanto cikinsa yana murtawa, domin idan yana tsaye zai iya riƙe fitar iska saɓani idan ya tsuguna. Kuma in ya tsuguna a waje wanda yake yana tare da waɗansu, wannan zai sanya a jiwar nan. Saboda haka ɗaya daga cikin tafsirin da malamai suka kawo kenan na bawanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa tunda yana tare da Hudhayfa, la'alla wannan domin wannan ya fi damar mutum ya tsare a wato iska daga fita saɓanin yake ya tsuguna. In ya tsuguna wannan cikin bawu ya bi, kuma yana daga cikin rashin muru'a, yana daga cikin rashin wato kunya da rashin tsare mutunci. Mutum kada idan ya zama to aure ne wanda yake akwai waɗansu za su iya ji, kada irin wannan su samu gare shi. Saboda haka sai shi kansa sai Sulaiman al-Baji yake cewa ya fi a cikin irin wannan hali mustahabbi ne ya fi tsari a tsaye. Shi amma in ya zo waje wanda yake idan ya fi tsari a tsaye wajen sandauri ne, zai tarrafo a jikinsa ya tsantsama masa a jikin tufafinsa ya sanya masa najasa, to al'aula ya shigo, musamman in ya zamanto ya aminta da kan cewa babu motsin ciki ko babu waɗansu wanda yake za su ji kuma wani abu ya fito yayin da yake bawani, to al'aula ya shigo. To da haka mutane kada su tsananta abin da Allah bai hukunci a kai ba, duk a cikin zaman fikihu da za ka taɓa karantawa a cikin babul istinja cewa bai halatta mutum ya fitsari a kai ba, ga dai a faɗi irin mukalin da ya kamata mutum ya nema, aka ce ya samu wuri wanda yake rahu, wato wanda yake ne ba tsandauri ba, yayin da zai yi qada'ul haja kan fatu wannan. To da haka babu komai a kan wannan. Wani lokaci akwai waɗansu da suka tsananta a kan wani har suna ganin kamar an yi su'ul adab ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Su da shi a cikin safar hadisi, ai, wato a cikin Bukhari, da shi a cikin Muslim, da shi a cikin sahihan safar sunna. To da haka sai mu ne ya kamata mu gyara tamu al'ada, mu gyara zamu tunanin kan cewa wannan abin tunda ya tabbata da ai me zai tabbatar mana abu mai kyau ne ko mara kyau ne, ba abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba, muna da wani mizani da yake tunda zai tabbatar mana abinda duk yayi mai kyau ne, abinda kuma duk yake da mai kyau bane shine ba mai kyau ba, ba abinda mu al'adar mu ta nuna mana ba. Ba ma ko eh haka ne gaskiya ne. Sannan ce yadda halatta a saukewa ba mace alqur'ani wai yana zama hujja a kansa. To matsala guda biyu ce, saukewa ba mace alqur'ani kuma kasancewa ko zai zama hujja a kansa. Saukewa ba mace alqur'ani, mutum a sauke masa alqur'ani a ce an miƙa ladan da Allah ya kai masa ladan, wannan da malamai suke ba shi da asali. Shekul Islam Ibn Taymiyyah an tambaye shi akan wani a cikin littafin sarrafa tawa, ya ce ba shi da asali daga ayyukan magabata kan cewa su ba da kuɗi a mutum a sauka alqur'ani ya isar da ladan ya zuwa gare shi. Yake amma idan aka yi karatun alqur'ani aka yi masa addu'a bayan an yi karatun alqur'ani zai amfana da wannan addu'a, amma a ce in an yi a isar da ladan ya zuwa gare shi, kamar yadda waɗansu suke yi in sun yi suke isar da ladan ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ka isar da ladan wannan hatima tamu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka isar da ita ga iyaye na, ka isar da ita ga shehunne na, ka isar da ita da wani, ce wannan ba su ilimin sanar ba, ba a taɓa gani a cikin magabata cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'in an rufe a cikin sunnar su a cikin sirar su kan cewa sun yi irin wannan. Kici amma babu laifi mutum in ya soke alqur'ani ya bi iyayensa addu'a, saboda akwai addu'a mustajaba ya sauka alqur'ani. Yace idan kuma yana so ya musu sadaka ne, ko kuma ya fara a soke musu alqur'ani din ya samu mutane waɗanda suke karatun alqur'ani, yace kamar ɗaliban da suke karatun alqur'ani ya musu sadaka, domin su ne akan aiki kyakkyawa saboda suna koyon karatun alqur'ani kuma suna cikin fulawarsa, saboda su suka fice da kanta a yi musu sadaka. dora ka bai sai dai ana rabo ni sai da ka tafi kana nan ba sai anyi ba sai an zo anyi dinga ba eh ba sai anyi dinga ba to a kan kana so iyayenka su amfana kudin da zaka bayar ka je kai dinga ai musu sauka wannan kudin ka je ka samu wata makarantar allo ka je kai musu abinci ka kai musu ko ka ba malamin kace gashi nan a kaiwa dalibai abinci in ma ya ci ne dai akan karantar da alƙur'ani yake shine ya dai an je samu ladan to shi ne ibn tayyib a cikin fatawa ta cewa idan aka yi wannan to wannan alkhairi saboda babu wanda suka fita janta a yi ihsani a gare su na kuɗi da sadaka irin masu karatun alkur'ani wanda yake ko haka ne domin su ne Allah yake ije bala'i da yawa a cikin al'umma da albarkar karatun alkur'ani da koyar da shi da suke da koya da suke to amma matsala ta biyu kuma cewa wai karanta alkur'ani din akan mamaci hujja ne a kansa wannan babu da dalili sai zama to hujja a kansa sai da zaman to hujja a kansa wanda ke karanta alkur'ani baya aiki da shi shine alkur'ani karatun alkur'ani zai zama to hujja a kansa amma shi ya riga ya mutu an karanta sai dai idan yayi wasiya ne kan cewa ai masa karatun alkur'ani shi ma wannan akwai tafsir in yayi wasiya akan haka karatun bai zama to hujja a kansa ba hatta saboda sayuci yana ganin wannan ya halatta inda matsala ce ta ijtihadi ba nafsi zai haramta ta matsala ce ta ijtihadi duk da yake kauli sahihi shine bai halatta ba ba a yi tunda ba fi'ilin magabata ba ne amma idan yana gani saboda waɗansu suna gani suna da akwai kauli da Imam Ahmad kan cewa mamaci yana amfana da wannan in ka tashi kai sallah raka'a biyu kace Allah ka ifar da ladan wannan sallah raka'a biyu ga iyayena da suka mutu Imam Ahmad yana ganin zaka iya yin haka kamar yanda yake zaka yi kamar yanda yake zaka yi sadaka ga mahaifanka da suka rasu haka yake zaka yi tashi kai sallah kai shi ta dala dai zuwa gare ni kai karatu qur'ani kai ta dala dai zuwa gare ni akwai riwaya da Imam Ahmad bisa wannan din da yake ba su ilimin ba maganar magaba ba a kan irin su ɗinkin ya cin yi misalin cewa magaba ta sahabbai da tabi'ai da tabi'ai da tabi'ai ba a kan wannan su ba to da haka ba za a ce hujja ce a kansa ba a ta wannan fuskar bari na zuwa ya riga ya mutu karatun alqur'ani wai wannan dan waye yake cewa abinda suke nufi yanda ake karanta alqur'ani idan aka karanta aya sai a ce masa ina cin sabari ka aiki da wannan ayar ka ake karanta ka aiki da ita to ai in dai bai aiki da wannan ayoyin ba ko an karanta masa ko ba a karanta masa ba hujja ta riga ta hau kansa amma ka ce alqur'ani ai bai zama to musiba a kansa ba kan wannan ana karantawa a cikin da ake ana buƙatar nafsi da zai tsaya inda ake karantawa malaiku suna tambayar sa waye ga musu waye sai malaika waye ba wanda yake cewa abinda wani malaika yake yi a cikin kabari sai in nafsi ya zo sai su kawo nafsi da cewa idan yayin da ake karatu malaika yana tambayar sa haka wa qala wannan kuma ayar wa qala rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura amma za Allah sallallahu alaihi wa Allah yace manzo kuma yace mutane na sun dauki wannan alqur'ani abin kaurace ba wannan waɗanda ake karanta musu alqur'ani ne ba sa aiki ne wannan aya ta hau kansu na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma Allah ya nade duniya wanda ake karanta musu alqur'ani amma ya bazama baya aiki ne amma wanda ya riga ya mutu kenan ka ba ta kiyamar su kiyamar su ta tashi a kafin kai tukuna akwai wani na'am dadau kamar yadda ake yin ko kamar inda in yi masa tek da saki ta saku in yi mata tek da cewa ya dawo da ita ta dawo amma ina zuwa akwai tafsiri gaskiya ne akwai tafsiri idan yayi tek idan bai je kuma ba fa na'am ya ga delivery to ai delivery ba zuwa bane domin zancen gaskiya fa za'a akwai delivery report ya tura tek ita kuma wayar ta a kashe take waye tana kace a kashin nan da take aka tace waya ba ta goya ba da sai wani come back duk bai shigo ba sai ba ta gani ba ya ta tafi kasan ta to wannan ya kamata ɗan telecom kunga wato shi sha'anin fito hakin sha'anin fito wato yana duba komai da komai saboda haka nan su ɗan telecom dole sai sun zo sun yi bayani a idan ana da yaƙini cewa ta karanta to komai ya tabbata amma wajen komai abin mai sauƙi ne don ko da ta ce bai riske ta ba in ya riga yayin wannan test ɗin ta dawo ko da ba ta karanta ba ta dawo daga baya idan take ba ta gani ba ko take ai an sace mata waya kafin test ɗin ya shigo sai ce kin gani in daga test ɗin ba ni a cikin ta dawo babu iskali a kan wannan na'am za a kafa jari magana ce usmanu a cikin ina wannan gaskiya yana buƙatar nassi ne ban san wannan nassin ba ko ban san magana ban karanta wannan magana cikin ba a wani sati shehu ya faɗa ahya usunna isma'il bida so wannan gaskiya yana buƙatar nassi akan wannan yana domin yana daga cikin al'umurul mukayyaba duk abu na gaibi ba a tabbatar da shi sai da nassi daga Allah ko daga nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwar ka bani gaibi dole sai da nassi na mala shi tunda duk da lokaci ya kore gaskiya na'am eh idan mutum yayi aure kafin a tare sai ya rasu za ta yi masa kasaba kuma za ta shiga da domin wannan ta kaba haƙƙin Allah za ta yi zaura ta yi masa kasaba kuma za ta shiga da shi ne fitowar Allah ibn Mas'ud duk da yake ba a tare ba wannan ba dan idda bane take dan saboda mutu saboda abin nan saboda hukuncin a takaba ne wanda Allah ya yi sarki a kai subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.